Muna ɗaya ga watan kuɗi kenan ko kamar yadda dai agogon nuna watan Rabiul Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 kirdiga haihuwar Isa kamar alaihi salam tana da 19 ga watan 12 shekara ta 2017 Allah ya saki hada kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari idan kuma ba a manta ba a wajen satin mun tsaya ne a inda malam ke mana magana akan babu dinil kalami li walidayhi babun da yake magana akan mutum ya tausasa magana ga mahaifinshi mun karanta hadisi na farko a cikin babin wanda shine hadisi na 8 a littafin muka karanta hadisi na 9 wanda uwar dan zubar yake fassara fadin Allah madaukakin sarki waqfid lahum bajana abdul min arrahama wa qur rabbi hukuma kama rabbani saghira wa cewa abinda take nufi kada mutum ya ji aikata abinda mahaifansa suke so zamu tada anan gaba cikin wani babin in dai abin ba ya saba wa abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi ba yau zamu tashi akan babu jazaa'il walidai babin da yake magana akan sakayya ga iyaye me mutum zai aikata na aiki ya saka wa mahaifin shi iya abin da ya masa a duniya me ko mutum zai aikata ya saka wa mahaifin shi akwai yuwar iya saka wa mahaifi akwai yuwar ya saka wa mahaifiya shine abinda babu zai karanta da mu bismillahir rahmanir rahim babu jazaa'il walidayn yace haddathana qadifatu qala haddathana sufyan an suhayl ibn abi salih anna abihi an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ونحن حديثي نقوم أباب وذاك رشد هذا الحديث شكو ميكي سيا سفيان يباتي لاباري دقا سهيل بن أبي صالح دقا بابيشي دقا قوم أبو هريرة أبو هريرة dede daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa da aka yi sabani a kansa kusan ba mutumin da aka yi sabani a musulunci a sunan shi sama da Abu Hurairah Imam Zahabi ya kawo suna kusan guda 9 sunan mahaifin shi a cikin wannan 9 wanne za a dora a tsora masa shi ma sabani ne kusan guda 9 amma abin da yafi shahara ne Abdurrahman ibn Sakhri haka aka fi sanin sa da shi amma kuma akwai ingantacciyar magana kuma da ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mai suna Abdullah ya mashi kuma alƙunya da Abu Hurairah shine abin da aka fassara sa da shi kafin musulunci abin da yake tabbata shine sunan sa Abu Sham ana masa kuma alƙunya da Abu Aqwal kafin shi da tafsiri yana daga cikin manyan manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa har da hadisi ya hada cikin hadisi 5000 da 374 300 da tsori Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi 70 da wani abu Imam Bukhari ya rawaito su kadai 70 da wani abu Imam Muslim ya rawaito shi kadai kuma ya musulunta a shekara ta 7 da hijira daidai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Khaybar shi kuma haske musulunci ya shiga garin su ko aka mashi wa'azi ya musulunta ya taho dan haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ya taho manzon Allah ya bar garin sai sai da limamin garin su yana musu sallar asubahi ya zo da ku a cikin masallaci raka'a ta farko ya karanta suratul maryam raka'a ta biyu ya karanta wailul mutaffifin ana karanta shi kai san mahaifina yace wallahi garin mu kowa kwanan su guda biyu ne kwanan da yake auna idan zai tsaya a gurin mutan da kuma kwanan da zai tsaya wa kaga wani shiga musulunci amma har ya tuno ayyukan da musulunci ke magana a kai shi wanda din mabakin allazina idza talu ala nasi yastawu wannan shine suke fara musulunci da aiki to a shekara ta 7 ya musulunta shekara ta 4 kuma babu wanda ya rawaito maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shi wanda yasa in shi a suke kokarin sukar shi me yasa ya musulunta a karshe kuma hadisin sa ya fi na kowa shi da kansa ya ga mana hikimomin da yasa ya fi kowa hadar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutanen Madina manoma ne ɗan safiya dai kowanne ya tafi gona gyaran da jiro da gyaran lambu da gyaran komai yace ni abin da nake da bukata kawai lokacin da zan ci ciki na yi jam sai ga gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zauna mutanen mu ajire da suka taho ɗan kasuwa ne kowa duk ya taro da kwabo yake dan haka yana kasuwa ni kuma ina gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana karatun hadisi ya kamanta sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukan halin da ya samu kai sai manzon Allah yake to bude mayafinka irin rida da ake yafawa kenan sai ya kulle mayafin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya kofa a ciki ya kwaso halin shi haka ya zuba ya sake kwasowa ya zuba sai ji ko kika yafa da ya dauka ya yafa tun daga wannan ranar in dai manzon Allah yayi magana to har Allah ya tafi alkiyami bai taɓa manta ta ba wannan kenan addu'ar ko albarkar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ta ba su wannan haddadi da haka baya noma baya kasuwa baya sana'a sai daukan hadisi shekara hudu kuma duk abin da aka yi ko aka aikata a gaban su sunan su hadisi tara hadisi 5000 ba wahala a cikin shi kuma ga karin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haka sannan yace shi fa saboda naci ne zini manzon Allah zai fada yace wani lokacin yunwa tana nan ne kashi amma baya motsawa yace wani lokacin idan wahala sai wahala tsakanin ɗakin nana Aisha da mubarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tsakanin masallaci da mubari anan zai fadi saboda yunwa ta mai wahala wani lokacin dutse zai dauka ya mace cikin sa in mai wuce ya ga wuce ya su gunna da sunan zai maka rukuya ya dauka arjini ne ya bige shi sai sai ba abin da kake tsammani bane yunwa ce haka Allah madaukakin sarki ya jarabe wannan shekara hudun haka ya hakuri da ita har sai da Allah madaukakin sarki ya tsumma masa guri na tara abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zamu tada hadisi nabi da zamu karanta anan gaba har gwamnatin Madina ya taba rikewa askin gwamna na Madina kage ki da lokacin ilimi lokacin da ake shan wahala in an gama shan ilimi a garin da Allah madaukakin sarki zai kawo ne cikin hanin gidan duniya da haka taba zama askin gwamna na Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da yin wata yunwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da ya shiga ciki ya ga yake gida ka abinci dan nono ne aka kawo Abu Hurairah yana zuwa shi yana ga kamar shi dai ma zai share nonon sai ta koma masallaci duk wanda suke cikin masallaci su abinci baka tattaro su aka ja aka tattaro su gaba daya manzo Allah ya ba kowa ya sha Abu Hurairah yana kallon kamar ba za a samu saura ba manzo Allah ya ce ba wanda ya rage saura ne da kai zaka manzo Allah ya kurba sai mai ga Abu Hurairah ya ce sha zaka ya sha iya abinda zai sha ya aje ta kara yayi ta kara har sai da aka je inda babu abinda zai dauka a cikin shi wannan daga cikin ranar da ya samu dama ya ci abinci ya koshi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka irin rayuwar da yake wahala irin rayuwar da yake yunwa ko cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran da suka yi mulki a bayan sun yi shakku akan hadisi ya yake da hadisi da yawa ya yake da hadisi suka ce bara mu jaraba inda ya hada gare shi wata rana Abdul Malik ibn Marwan sai ya kira shi yace zo in tambaye ka wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa wani mutum mai zafin rubutu yace kai kuma zauna a bayan labule da abin da muke karo sai me zaka iya tuna wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kaza sai ta ai manzon Allah ranar kaza ta ce mana kaza yana faɗa shi wanda yana rubutawa yana faɗa shi wanda yana rubutawa awanni suka kwashi yace to mun gode Allah ya saka alkari bi san me yake faruwa ba kai da hekara ta cika kai kan sai kuma Abdul Malik bin Marwan sai ya sake kira Abu Hurairah sai ya dawo da ya sake da sai mai mai ta masa irin wancan tambayar da ya masa ya ji irin ankushin da zai ba su sai ya maimaito da hadisan irin yadda ya faɗe su a wannan shekara aka yi faɗe su a wannan shekara ko babban sun har bi kwa ɗaya tak ba a samu ba yasa Imam Az-Zahabi da ya kawo tarihin sa a cikin Sirar Alamul Mulafai sai haka za falyakul hikm kamar haka hadda yake kamata sai kasance to Allah madaukakin sarki masa bai wannan hadda ne to shi wannan Abu Hurairah din sai ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajzi waladun walidahu yaro ba zai taba saka wa mahaifin shi ba duk abin da zai yi ba zai saka mishi ba illa an yajidahu mamlukan har sai idan ya samu mahaifin nashi a matsayin bawa fa yashtariyahu ya sai mahaifin nashi fa yu'tiqahu yana sayan sai amke yan dan to anan ne adi ya ce wa kaya biya bawo shi aya iya bayan biya biya mahaifin shi amma in ba wannan yayi ba duk abin da yayi ba zai saka wa mahaifin shi ba ka kera masa gida ka saya masa motoci ka ware masa albahi ka nuna masa gonakai ka masa aure ka kara masa aure ka ba barkaji da yake nan ko duk abin da zaka mai da jin dadin duniya baka biya shi ba kawai dan Allah ya jarrabe ni da tsautsayi ka tsamo ni daga wannan tsautsayi to anan ne a iya cewa ka biya shi kage kenan biya na da wahala a wannan zamanin kenan dan ba babu wanda zai fada bauta barantana ya biyo shi zaka kira abin da ya dace shine a dage da biyayya da kyautatawa mahaifa sai a fatanta amma ba za a biya ba a ba lalle bane dan baba yana bawa aya zaman to bawa ai akwai da ake iya zuwa a kama shi da karfi ko akwai da kuma shi dan ya tafi wani garin ya musulunta musulunci ya samu shi kuma uban yana wani gari yana arnanci a ce uban da arnanci ba lalle bane dan uba yana bawa aya zaman to ba dan ganta da dalilin da yasa uban ya zaman to bawa din amma idan dan ya haifa a cikin boka to shi ma kai zai bawa ne na'am sai ya haddathana adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي شي سعيد بن أبي بردة سمعت أبي لا شبا بانا شكوا بان سعيد بن جدا أبو موسى الأشعري كما يدى ذا مسدع ترشان حديث يحدث ينا بعد الأباري أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل أُدْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُدْعِرْ ثم قال يا ابن عمر أتراني ذريتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما يتشوان حديث أروتوين لدى أنجل أبو موسى الأشعري yace baban shi ya bada labari gida dan gida Abu Musa al-Ashari shi dan gida Abu Musa al-Ashari ya ga Abdullahi dan Umar mun wuce shi a baya ko wazai kai mana abu sai da muka fada cikin tarihin Abdullahi dan Umar akwai ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da me kuma akwai biyayya ga iyaye ko kyautatawa wanda suka zaura da mahaifi shi da kuma kyautatawa mahaifa na ya samu addu'ar iyaye mun fada ko ka fada na'am yace to ya ga Abdullahi dan Umar wa rajulun yamaniyun da wani mutum dan Yaman ya zo aikin haji ko abu umara wannan mutum dan Yaman ya tofu bil baiti yana bawa fil dakin Allah madaukakin sarki mun san dai dawaki wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara muku zuwa aikin haji ko umara hamada ummuhu wara'a zahrihi shi wannan dan yama din ya goyi mahaifiyar shi a bayan shi yana kuma gewa ya daki yana cewa inni la ha ba'iru hal muzallalu ni a gare ta ita wannan mahaifiyar ta shi sai ce ba'iru hal muzallal gogagge ne ko kuma horarren raƙumin ta ne horarren amala ne ta hau baya ta zauna daram duk abin da rakumi zai mata inni la hawa iru hal muzallal in uzkirat rikabuha in rakuman ta suna tutu ko suna firgita lam uzar ni ba za a tsorata ni ba mana nan shi bi kon shi kuma da yawa rakumi yadda rakumi zai goye ta zai iya goyen ta wata kin rakumi zai iya tutu wata kin rakumi zai iya tsorata ni sai ba abin da zai ja ya tutu ba abin da zai ja ya yi tsorata kenan daren da kau za ta hau lafiya za ta sako lafiya kuma ya goyo ta ya taho aikin haji kuma yayi aikin haji tana bayan shi aiki da kenan ko to yana wannan zagayen sai Allah ya madaukakin sarki ya kaddara masa haduwa da Abdullahi dan Umar sai ya bani labarin yadda yake dawaniya da baba shi tana gadan bayan shi kuma kala sai ya ibn Umar sai ya Abdullahi dan Umar aturani da zaituha ko kana ganin na saka mata ai ta goye shekara biyu ko wa hamduhu wa fisaduhu 30 shahara ko da goyen ciki da tai da renansa da aka har aka yi shekara biyu yana baya daram daga ciki ya koma baya yau shi kuma ga hanan tun da ya girma yake dawaniya tana gadan bayan shi aikin haji ma tana bayan sa sai ce aturadi da zaituha ko kana ganin na saka mata shi ne zama ba abba ma baka rake babu jazail walidain ko babu yadda za a biya mahaifa sai ce aturani da zaituha kana gana biya ta kala la a'a baka biya ta ba
ba ma biya ba sai ce wala bi zafratin wahida yace ko da ni ne dai tak baka kai da biya ba lokacin da mata suke nakuda akwai wani mini da suke wanda zaka ji kamar kirjin ko da suke ji kamar kanin kirjin su zai hade to wannan lihin da kamar zai balla kanin kirje ta yin ake kiran shi zafra yace to wannan lihin ba dai tak baka biya ba ina ga an bude ni kofar kamar za ka samu kari iska ko na okay kara inji ko na wala bi zafratin wahida yace ko da ni ne dai tak baka biya ba daga kenan ba abin da za a yi a biya mahaifiya kenan a fahimtar Abdullahi dan Umar kenan thumma qafa ibn Umar ibn Umar yana ga masu ciya baka biya ba ko sai su gaba da dawabi shi kana zagaye dakin Allah madaukakin sarki fa atal maqam sai je gurin da ake kiran shi maqam Ibrahim fa salla raka'ataini sai ya salla raka'a guda biyu daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa tafiru min maqami Ibrahima musalla haka daidai maqam Ibrahim sai ya salla raka'a guda biyu thumma qala sannan sai yace yabna abi musa kai dan abu musa shine wancan wanda abu burda ke riwaya a wajen mahaifinsa kenan sai yace kai dan abu musa inna kullu raka'ataini yace duk wata raka'a guda biyu da zaka sallata to kafirani ma amamahuma suna shafe abin da ke gaban su na kurakure da aka aikata in biyan mahaifi ya ce ba za ka biya ba in biyan mahaifi ne ba za ka biya ba in laifi kai kana jin tsoro rika yin sallolin nafila kowace sallah tana shafe ne ka aikata kafin ta amma biyan mahaifiya babu za ka sai a dage da aiki hadathana Abdullahi ibn Salih qala hadathani Layth qala hadathani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah mawla Aqil أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فتقول رحمك الله كما ko fa yaqulu rahimakallahu kama rabbaytini saghiran fa taqulu rahimakallahu kama barasani kabiran thumma idha arada an yadkhula sana'a mithlahu shi wannan hadisin an rawaito shi ne daga Abu Murra shi kuma wala ne na Aqil sai kita anna Abu Huraira shi Abu Huraira kana yastakhlifu Marwanu Marwan ibn Abdul Hakam ɗaya daga cikin khalifofin musulunci da aka yi to idan zai tafi ya dan gadi ko zai bar garin Madina sai ya bar Abu Huraira a matsayin wanda zai shugabanci musulmi har ya dawo shine aktin gwamna kenan ko na garin Madina yanzu kenan an gama rayuwar ilimi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuma Allah ya jarrabe shi da mulki kana yastakhlifu Marwan wa kana yakunu bi dhil Hulayfa shi kuma ya kasance yana da gida a Dhul Hulayfa shine ya kono da Dhul Hulayfa gidansa a Dhul Hulayfa yake sananniyar unguwa ce a garin Madina kuma daga nan mutanen Madina suke daukar miƙati ko fakara ummu fi baiti mahaifiyar shi tana wani gidan na daban wa huwa fi akhara shi ma yana wani gidan na daban fara sai ce fa idza arada an yakhruja idan yayi nufin fita unguwa ko yayi nufin fita office wa qafa ala babiha sai ya tsaya a kofar gidan fa kala sai sai assalamu alayki ya ummata amincin Allah ya tabbata a gare ki ummata wa rahmatullahi da rahmar shi wa barakatuhu da albarkar shi fa taqulu ita ma sai ta amsa mashi wa alayka assalamu ya bunayya amincin Allah ya tabbata a gare ka dana wa rahmatullahi da rahmar shi wa barakatuhu da albarkar shi fa yaqulu bi shigo gidan ba fa yace rahimakallahu Allah madaukakin sarki yayi miki rahama Allah ya ji kanki kama rabbaitini saghiran kamar yadda kika yi tawayya da ni ina karamin yaro reno kulawa tawainiya kin ina dan mitsi wannan tawainiyar da kika yi da ni Allah ya ji kanki ya miki rahama fa taqulu ita ma sai ta ce rahimatallahu Allah ya yi ma rahama ya ji danka كما بررتني كبيرا كما يتكلم بيايا كان ببنكا ينزل كان ببا أما كاتلو دنيبا كيا دنيبا كان بيبير حال دنكي كان شبوا مغيفا كان كبا ماني كما الله مطلق كنسر كيما رحمة ثم إذا أراد أن يدخل sannan in yayin nufin shiga cikin gidan wannan a kofar gida ne aka yi sallama ta neman izinin shigowa idan ya shiga cikin gidan haka zai neme ka sallama da addu'a ita ma za ka neme ta amsa sallamar ta sake mashi addu'a sana a mislahu sai ya amme ta kamar yadda aikata a wannan din sai dai malamai suka ce shi wannan hadisi da muka karanta da'iful isnad isnadin hadisin yana da rauni amma matanin hadisin za mu samu abin da zai maka sheda a nan gaba dan haka sai kuma da'iful isnad a iya tada mata ne ingantacce ne amma isnadin ake da matsala in an duba hankali za ga wani mutum ana kiran sa Sa'id ibn Abi Hilal to shi wannan Sa'id ibn Abi Hilal da malamai suka ce ikhtalafa karshen al'amarin sa ya samu rudani to duk wanda ya samu rudani idan bai daina bada hadisi ba to ana samu matsala to shine ake da aka hadisin shi wata kilmutin Allah zai masa albarkar rayuwa sai ya shekara 70 abin da ya faɗa na ɗan shekara 30 in yazo mai mutane na ɗan shekara 90 sai a samu kamar sun ci karo ko wannan magana ta gaba ta dawo baya ta komo gaba wanda kun sai zama ana tajin kita idan mutum ya kai wannan matsayin bai je da faɗin hadisi ba kuma aka samu jirkici a cikin hadisi shi to malamai suka ce masa mukhtalif wanda ya cakuɗa al'amarin shi to idan aka samu wannan halin da wanda ka faɗa kana yaron da wanda ka faɗa kana babba duka sai a tattara a haji ba a so dan kana aikata wani aiki a cikin musulunci akwai kuskure a ciki kage kenan malaman musulunci sun yi matakar takara san kar a samu kuskure wani kuma kasur kun malami ne Allah madaukakin sarki ya hore masa karantarwa da almajirai da komai amma dan jarin da yake da akwai wani da kafa sai Allah jarrabehi da gobara ne ka kone gidan shi kuma sai ga ba zai hakura ba dama sai abuda da zai yi karanta kamar yadda muke yanzu da zai a gaban mu in ka rufe littafin da kake makarantu adabul mufrad daga farko zuwa ƙarshe kai ka san zuwa ta mamaki to in yake hakura ya dauko sai ta ya karanto da ka sai a tada abin da ya karanto yana kare buce da wanda ya karanto daga kwalwarsa akwai cin karo ba dai da dai suke tafiya ba sai malamai suke wani mukhtalif ne ya samu rudani daga lokacin da suka ce ka samu rudani ke na duba ganin da ka ba ka ba aiki da wasu kuma idan suka samu wannan matsalar shi ne sai ta abinda muka faɗa a baya Allah ya masa albarka musu albarkar shi yanzu ba sai su ce a'a mun samu tsala mun hakura da karanta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan in kuma Allah ya taimaka a almajiran sa an ware da wane sun yi karatu kafin matsalar ta faru bayan matsalar ta faru ba su ƙara zuwa gurin shi ba to wannan hadisan ba su da matsala wane yayi karatu a lokacin rahi matsala da matsala to yi wannan ba za a karbi nasa ba wani bai zo ba sai lokacin matsala gaba ɗaya ba za a karbi nashi ba to a dalilin sa ne da aka ce shi wancan isnadin hadisin da ifi ne wallahu ta'ala alam Allah ya sa an gane muke so mu faɗa a kan mukhtalif ko ikhtilafi na hadisi ko Allah ya sa mu dace haddathana abu nu'aymin qala haddathana sufyan an aba ibn abi sa'id ko ibn sa'id an abihi an abdullah ibn amr qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam yubayyi'uhu ala al-hijrati وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأبكيهما كما أبكيتهما أن كفوا حديثاً لك أبلاك أن أمر لا مشاهد تاريخ فهما لأن أنقب إن شاء الله تعالى قال سيدي يا رجل جاء رجل ونمتن يابو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمن ظن الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة yana mai mubaya'a cewa yana so yayi hijira daga garin Makka ya koma garin Madina ko daga garin da yake ya tafi garin Madina gidan musulunci wataraka abawaihi ya biki yayi amma a gida ya baro mahaifansa guda biyu suna kuka uwar ba ta san rabuwa da shi uban baya san rabuwa da shi suna da bukatar taimakon sa suna da bukatar agaji shi da haka da yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labari ina sha'awar hijira da inda ya tamaki addinin musulunci amma iyayena suna gida suna kuka fa kala sai manzon Allah ce irji ilaihima koma wajen mahaifanka wa abihikuma ka sa su yi dariya kama abakaita huma kamar yadda ka sa su kai kuka yanzu ba a kan hijirar da sa hijira tana daga cikin manyan ayyukan addinin musulunci wanda Allah alƙawarin aljanna akan su ma وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله دون يفوتوا ده جداد لير هجرة كافر ما يجي هجرة كاش sai mutum akan suke shi akan hanya Allah ce ladan sa ya tabbata gun Allah aljanna sa ta tabbata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya fito dan Allah da manzo zai samu sakamakon hijrarsa wajen Allah madaukakin sarki da shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hijrarsa shi amma da yake iyayen sa ba su amince ba suna da buƙatar agajin shi da aka ce ya koma ya zauna da mahaifansa su ji dadin zama da shi kamar yadda suka yi kuka a halin raguwa da shi daga kenan ba kowanne aikin musulunci bane za a bar mahaifa matsawar mahaifa suna bukatar ka sai aka ce za a yi wa'azin kafa a garin Naija mahaifin ya ce kuma lalle lalle gobe ina so mu yi aiki ya za a yi na ma za a yi aiki in ka biya 2000 kudin mota fa gaskiya wallahi baba baka ga mun bo wallahi da kabari na biya 2000 ka kawai kai hakuri muka dawo ai wannan yana ran yara da yawa ko to duk in ka dawo wannan wa'azin Allah ya kaddara mota ta samu matsala kamar da wasu motocin suke samu wallahi kana da aiki tsakanin ka da Allah madaukakin sarki daga da suka ce kar a je a tsaya a yi aiki ko dai ka lallaba ya amince ko ka je ka karbo 2000 ka ko ka dora ni akan 2000 ka amma tafiyar akwai matsala cikin ta har da dai muna karantawa ne a babu jazail walidaini ko babu sakayya ga mahaifa to me za mu samu na cikin da yake nuna sakayya da mahaifa a hadisin farko na Abu Hurairah da muka karanta yana sai a kofar mahaifiyar shi yayi sallama yayi mata addu'a ta amsa sallama yayi mata addu'a in ya shige mai mai ta haka menene a yake nuna sakayyar mahaifa a cikin hadisin Na. Yana nuna. Na. Na, mallan yana cewa zuwa a gaida mahaifa yana daga cikin sakayyar mahaifa ko? Na, menene muhallin shi a cikin hadisin? Ko abin da mallan ya faɗa shi kenan? Addu'a. Daga cikin abin da yake ba wa dan adam ya kyautata wa mahaifan shi ya saka wani bangare na abin da suka yi mashi ya dinga ziyartar inda suke yana musu addu'a kuma ta'a suna karbar wannan ziyarar ta suna jin dadi kuma suna mashi addu'a anan ne zai samu sakayyar tunda in yayi musu addu'a Allah ya ji kanki ya miki rahama kamar da kika rene ni ina karin da kai ma Allah ya ji kanka ya ma rahama kamar da kamun biyayya ina babba da haka kuma iyaye da su ji tsoron Allah ko iyayen sun kyautata sun zo sun musu addu'a sun musu abin arziki to su musu iyayen nasu addu'a to mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka albarka kai ma Allah ya baka abin da zaban da zai maka mahaifin ya rika nuna jin dadin abin da suka yi kuma ba mahaifin suna da matsala dan zai kare duk karfin sa a maban kulina wai kare ya ba daina ko kana nuna masa yayi gwaninta to shi ma uban gaskiya bai kyauta ba ya kamata idan dan yayi iyaka gwargwadon abin da zai iya ya kara masa karfin gwiwa gaskiya wallahi wani ina jin dadin abin da kai ni Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya baka wanda zai maka Allah ya ma albarka Allah ya sanya hannunka cikin al'amuran ka to dan yayi dadin gwagwa ya kara jibi ma ya kara ga kama ya kara amma ka dubu kai duru ya ka dubu biyu kai duru ya ka uku kai duru ya ka biyar kai duru ya ka goma kai duru sai ta kai wallahi baban baya ya bawa wallahi tun yana da matsala kai ma hado wani lokacin sai ka saki na amma idan yayi ko kadan ne to kai ma sa masa addu'a ita ce abin da zata ba ni damar ya samu sakayya a wajen Allah madaukakin sarki hadisi nabi ma ya bar mahaifansa zuwa hijira mahaifan suna kuka manzon Allah ya ce ya koma ya sa su dariya kamar yadda ya sa su kuka mene ke nuna sakayyar mahaifa ko taka mahaifa zama a muke da ban daya ai mun samu zama cikin hadisin ba ko akwai zama irji ilayhi ma wa adhikhu ma kama abkaytahuma faranta musu rai kamar yadda a cikin hadisin Na'am. A iya samun bu umarni a ciki tunda umarni suka masa a hakura da hijirar yake manzo Allah ya ce ya koma akwai ma'anar bu umarni a ciki bu umarni iya yana daga cikin sakayyar ga mahaifa sai me kuma now 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 daga cikin sakayyar iyaye da haƙin mahaifa ne duk abin da ta bata musu rai to sai ka tabbatar san da san yi farin ciki akan ki sanan ta fata musu in ka fata masa rai akan kwallon kafa to kamar sa abin da zai ji dadi akan kwallon kafa ya hana ka zuwa jini ya hana ka kaza ya ce kar ai kaza har yayin kuka akan wannan board din to dawo ka da an subul ka daina yin ka daina maka kaza har ya ji dadi ya amince sanan ka tsallake a wannan bangare din duk abin da ka sa ran mahaifin ka ya fata akan sa to yana da haƙi akan ka sai ka dawo ka wanke masa wannan bakin cikin sa na aka zauna lafiya kalau gona yake sa ka tara guna guni kana kin zuwa da ka gane yanzu akwai matsala ko ma ka ce mishi babu wallahi da na gane an yi kuskure amma ai hakuri za a gyara da izinin Allah in hada tafiya gona karfe 8 to kai yanzu ka tashi ka fita karfe 6 saboda akwai ariyar in an taso karfe 8 ka ce babu ba matsala yi gaba zan biyo ku a baya insha Allah sai ka kai karfe 2 ko karfe 3 ka kira sallah a gona kai sallah a zahar ka kira sallah kai sallah al'asar in Allah da aka yi shekara ta farko ana samun hasiba hukuma yayin da shekara an samu ahirin ya san da gudunmuwar ka sai bi aka samu abu ahirin ya san da gudunmuwar ka a ciki ta uku aka samu abu ahirin ya san da gudunmuwar ka a ciki saboda idan Allah da an kara ahirin yana kara ba maka kiyaya hakala da kuma kuma idan zuciyar ta tawa ranka yanzu abinda ka bata masa rai yanzu zuciyar ta tawa ku akan sa ko anan ne akwai sakayyar mahaifa Allah samu dace. Hadathana Abdurrahman ibn Abi Shayba qala akhbarani ibn Abi al-Fudayl qala hadathani Musa ana bi Hazim anna Aba Murrata maula umma Hani'in ibn Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq fa idha dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata taqulu wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu yaqulu rahimaki allah kama rabbaytini saghiran fa taqulu ya bunayya wa anta fajazaka allah khairan wa radiya anka kama barartani kabiran wannan hadisi irin wanda muka wuce ne a baya ko sai dai shi muka duwa zamu tada wancan sa'id ibn abi hilal babu shi a cikin wannan hadisi din san maula aqil ya rawaito nan kuma maula umma hamidi ko ibn abi talib shi kuma da kansa yace tare suka hau abun hawa tare da abu huraira rakiba ma'a abi huraira ila ardihi bil aqiq zuwa gonan shi ko filin shi ko gidansa da yake aqiq san kuma an ce zulfulaifa akwai cin karo kenan ko wannan ta ce zulfulaifa wannan ya ce aqiq wadi al-aqiq wani guri ne kwarin da yake da duwatsu ko kuma da yayi aiki da cikin duwatsu guri ne da ake kira sa aqiq to abu kuma sanannen guri ana kira sa wadi al-aqiq a garin Madina to manzo Abu Hurairah ya taba komawa yayi gida a wannan guri da ake kira sa wadi al-aqiq to me bambancin wannan riwaya can an ce zulfulaifa na an ce aqiq idan ka bi tarihin Abu Hurairah abin da mu faɗa ba shi ne ya taba tara bayi wani lokaci da ya yanka su wannan gidan nasa na zulfulaifa sai ya ba su kyauta ruwan Allah madaukakin sarki sai suka kai da wannan gidan nasa suka raba kudin a tsakanin su wata kin wannan kai da gidan da ya ba shi da ya ba da damar kuma ya taso da wannan gidan ya dawo wannan gidan da yake a fiki shi sa wannan zaka yadda dai a zo dai fa wannan zaka yadda dai a fiki lokacin da yake zo dai wata kin dan karamin gida ne ba ba sa tara wani gidan shira wani gidan na daban ko wannan ruwa kuma tana gwada mana kamar a gida ɗaya suci shi da mahaifiyar shi tunda ta yi fari za da kada ardahu in ya shiga inda wannan gonar ta take ko filin nasa yake sahabi a ala sauki sai daga muryar sa tun daga ne sa mahaifiyarsa ta san yana tsaye yana tafi sai ce alayhi salam amincin Allah ya tabbata a gare ki wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata kamar dai baya ita ma sai ta ce wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu yaqulu sai sake ta rahimaki Allah Allah ya rike rahama kama rabbaytini saghiran rabbaytini saghiran kin rene ni tin ina karamin yaro ita ma sai ta ce ya bunai ya kai dan karamin dana kin yana yaro take ce masa hunayya yanzu har ya girma tana ce masa me hunayya shi kin yana yaro yake ce masa ummata ita ma zakar ya girma kin yana mai ta wannan ummata din yana daga cikin sirrin zama tsakani da mahaifa kenan kai lokacin da ta gaya maka abinda take gaya maka tun kana dan karamin yaro tana tuno maka dalilta ne da irin tawaniyar da kai da baci da shafafa da kai tana gaya maka abinda kai kai ma in kana gaya mata tana tuno yadda ta yi wahala da kai kana yaro da kaza har yanzu baka canja mata ba kana nan a wannan matsayin da ka fanta ita ce fa jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi wa rabiya anka Allah ya amince da kai da kwadan shi a yayi zagi yayi a banza ko ita uwar ta abunta ta ce kuma Allah ya amince da shi kuma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannu ya musu addu'a yace Allah ka so abubuwar yara da mahaifiyar shi ka samu mune su so abubuwar yara da mahaifiyar shi tun daga wannan ranar abubuwar da yace ba wani mumini da za a ambace ni ni da baba ta sai ya ji yana kauna ta in dai mumini ne duk wanda ba aka ambace abubuwar yara ya ji zuciyarsa ta baci da iznin Allah ba cikin sahun mumini dake haka ma take nan in mutun yana sha'awar shi an zai ta tsantsa abubuwan da suke kafir da mutun a shi an ji ko suke nuna kuskuren su a fili suke lai suna da yawa akwai kin abin da Allah madaukakin sarki yake akwai kin amincewa da abin da Allah madaukakin sarki ya amince akwai saba dokokin addinin musulunci na zahiri inda ba ka nade daga cikin sanannen shi'arun su shine tulowa da ranar da aka kashe Hussein ko za a gan su in black kowanne ya sa bakin kaya tun daga sama har ƙasa bakar safa bakar riga bakar wando bakin hijabi bakar hula bakin rawani inda agogo baki haka zai samu ikirin haka zai fito me suke tunowa bakin ciki akan ranar da aka kashe Hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me tarbiyyar da Allah wa masu imani alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda masifa ta same shi in dai musulmi ne abin da yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baya bikin raya wannan masifar baya bikin ciki da wannan masifar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake raka ta shi shi fa za ka ga duk abin da za ka kalla na ayyukan ku akwai saba da musulunci a zahiri a cikin shi Allah kare mu da aqida qala musa wani mutum da yake kira musa sai yace kana ismu abi huraira sunan abu huraira abdullahi ibn amr sunan sa abdullahi dan amr mukomiti abdullahi wa abdurrahman ibn fakhri an samu ruwa da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa suna abdullahi ya masa alkunya da abu huraira yasa malamai suka ce ba mutumin da aka yi sabani a musulunci a sunan sa sama da aka yi da sabani sunan abu huraira yanzu rawu da hadisi take manzo sa zuwa dan am malamai sun ce abin da yafi inganta abdurrahman ibn fakhri riwaya ta tabbata manzo Allah ya sa masa suna abdullahi ya masa alkunya da abu huraira wata ba ta ce mashi amir wani abu shan tun a jahiliya kuna wajen 20 da wani abu aka aka yi sabani a kai shi to amma sabani akan sunan mutum ma sabani ne akan cewa yana da alfarma ko eh da kuma san alkunya ka rufe suna idan alkunya ko lakabi ya rufe suna yana da gaske abin da yake haifar da matsala ya kamata kenan wanda yake da suna na kirki ya kamata a san sunan nashi wata kira ne da nake karatun inda zan jefa kaci suka ji cikin matsala tana mara je za a samu mutum a kira da suka san sunana ko Abdurrashid ko fara ta ganka mala ito fa mala awal fa Muhammad sani na jira mai kana na faɗa ko sarki ta na sani to matsalar lakabi ki ne ta tsini kaga abba ai ba su zama ne lakabi ne ko wani lokaci mun je wani kawai a Sudan irin fitin practice da ake sai nake suna na abba yau suna ai masa wahala sai nake amma lakabi ne yayi karfi akan suna sai cikakken suna na ne Abdurrahman ibn Zakariya sai sai wannan kenan a bayan ka musulunta shi ta da kawai tunda nace abba ba a ba alaka tsakanin abba da musulunci ko Abdurrahman da musulunci da aka samu Abdurrahman Allah ya kyauta na'am na ga yana da kyau sunaye da kirki babu ne ki ana lakabi a cikin addinin musulunci ana abuna a cikin addinin musulunci amma dai suna na kwarai ya kamata ya fi karfi a wajen sanin sunan mutane kuma da suna na farko ya fi karfi to sabani a suna yana karanci gaskiya Allah ya samu dace babu hukumin walidai babu da yake magana akan saba wa mahaifa yanzu a bayan san duk biyayya akai ko ya za a biya mahaifa ya za a biyayya ga mahaifa guda biyu ya za a biyayya ga mahaifiya matsayinta ya za a biyayya ga mahaifi matsayinsa to duka wannan ana kwatai take kai abin da za ka yi ne in ka yi din sunan wannan abin hukuk sabawa kangarewa to me matsayin kangarewa mahaifa a cikin addinin musulunci Allah kare mu da kangare musulunci yace haddathana musaddad قال حدثنا بشير بن فضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا على وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليس هو سكت دغه ابن ابي بكر عن ابيه ابو بكر ايكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثبت اجره ياتي الا شن انبئكم باكبر الكبائر ان باكو لبار من يمن ين لغفكا او من يسكي من يمن ين لغفكا اكبر الكبائر من ين كبائر salatan sai da tambayi ta haka uku sai ta kuma ala malamai suka ce har ku tambayi sai ko kalma sai da ake dawo hankalin mutum in kana wa mutum magana ba sakin da ake yarda ta ba lokacin da ake magana sai kaga kana zo ka faɗi kalma mai tsada kamar hankalin mutum ya juya yana ga bakin titi kenan sai ka sai kada in ya juyo hankalin ka in ya sai ka ga masa kada ba ya juya ana magana sai kake ta bayani ya ji wani da kake da yanzu da abin da ka faɗa ka fa a banza kenan to manzo Allah baya irin wannan magana in dai zo magana mai tsada ko sai ya dawo hankali ala ce wa illa fil jasadi mudghatan idan salahat salaha al jasadu kullu da zai bayar an sai ce ala sai ce wa hiya al qalbu ita ce zuciya to nan ma sai ja hankalin su sai shin in ba ku labari da manya cikin manya manyan zurubai sai da tambaye ta haka ku in na dai baka ji ba na biyu za ka ji na uku za ka ji kuma hankalinka zai jiyo kuma dukkan majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da shuwafa wanda da cikin sahabbai yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yake ka annama ta takaffafu na kai ka ce kamar tsuntsaye ne za su dauke mu ko kuma tsuntsaye ne suke tsagar wani abu a kan lokacin da kai haka kurja ta hau kanka ta dauka cewa matacce ne ko mutum mutumi ne in daga motsa kai ne tahi za ta yi yace to kamar irin tsuntsu ne a kan sai yana tsagar wani abu haka suke nasuwa ba za su yi motsi ba har sai sun zama haka suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai dai da hankalin su sau uku dan ya nuna musu abubuwan da za a faɗa manya ne cikin manya manyan zurubai kalu sai suka ce bala ya rasulullah ya manzon Allah ba mu labarin waɗannan manya manyan abubuwan guda uku kala sai ce da su an ishraku billahi akwai shirka da Allah shirka da Allah babba ne cikin manyan laifuka mai bayani da wannan fasi din ko ko akwai a cikin suna ko a cikin ayyuka ko a cikin bauta ita ce rububiyya a cikin aikin Allah madaukakin sarki ko a cikin uluhiyya shi ko a bauta ko a ayyukan Allah ko a sunayen shi ko a sifofin shi duk abin da yake na Allah ne ka daidaita shi da wani ko ka ba wani wannan haƙƙin baka ba Allah ba ko ka ba Allah ka gutsurawa wancan wani abin shi ne ake kira shirka to wannan babban da cikin laifi Allah madaukakin sarki baya gafarta shi duk wanda ya mutu akwai kaitaccen shirka daidai da kwadarin akuwa kwaya ɗaya tak wannan mutum ba zai taɓa ganin aljanna ba in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abin da yake biyo shi a girman laifi sai sai wa uququl walidai akwai sabawa mahaifa sabawa mahaifa kin karɓar umarnin su kun kyautata musu kin musu biyayya wannan shine babba na biyu a wajen manyan manyan laifuka bisa wannan zulubi aya ke da abu da aka faɗa ba in kake yi to kana faduwa cikin masu manyan manyan laifuka malamai suka ce kuma wanda suke da laifi da ya danganci iyayensu har a wajen ceto wannan filin suke zuwa a sabon karshe mutane nakari ne da za a ceta su ta hoji dan aljanna suna da suke da matsala da iyayen sai an gama cetan kuma duk da ɗan giya da barayi da ɗan gumo da mazinata da ɗan tata da wai duk sai an gama da su mai matsalar iyaye yana cikin wuta ana ƙara gasa shi in ya fito yake na babu sauran da zai ƙara fitowa ina na karfin fito da haka wallahi mutane sai sun yi da kyau ko wallahi wanda suke da iyaye suna da kofar aljanna a hannun suna da garafasa a hannunsu akwai daɗi da yawa ba su gane ba wani hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ma yana karanta wa mutane saboda albarkar mahaifansu kuma haka duniya in ka kalli zahirin ta tana karanta mutum saboda mahaifansa to amma sai dai fa in kana tare da mahaifanka kuma ba kai abin da ya dace ba haye kuma akwai barazana ga mu in kana tare da mahaifan ba kai abin da ka dace ba akwai barazana wannan shine babba na biyu a cikin manya-manyan laifukan da za a aikata to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗin waɗannan maganganun kana mutaki an a cikin gida yake irin yadda imamu yake kenan ko lokacin da ya faɗi wannan ta farko din a ishraku billahi lokacin da ya faɗi ta biyu hukukul walidaini da azare yake sai ya ce wajalasa sai ya dawo zauna a daram wa kana mutaki an da a cikin gida yake sai ya ce ala sai ya ƙara sa wannan aladin da tambihi sai ya ce wa qaulu zuri da maganar zur maganar zur ita ce maganar da zaka kirkira ka faɗe ta babu gaira babu dalili ko dan a ji daɗi ko dan ka burge mutane ko dan ka yi fadanci irin wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babba yanzu kuma shine bala'in da mutane suka fada a WhatsApp mutum sai ya kirkira magana sai ya zuba a Facebook mutum sai ya dauka sai ya fa a majalisi sai ya sa yanzu mutum zaka bani labari yanzu mutum zai baka labarin haka gyara a ciki ana yi ko wannan shine ake kiran sa qaulu zur magana ta zur baka ji ba baka gani ba kawai ka kyauta ka magana dan ka burge mutane ka ai wannan wallahi ya iya bada labari to wannan masu iya bada labarin suna da matsala wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya bada labari matsala ce ma zala yukarriruha wata magana kuma tana cewa wata shahadatu zuri ala wa qaulu zuri wa shahadatu zuri da magana ta zuri da shahara ta zuri to amma duka in aka ce wa qaulu zuri da shaida zurin da magana zurin duk suna fadowa ciki ma zala yukarriruha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana maimaita wannan kalmar ba ala wa qaulu zuri wa shahadatu zuri hatta qultu laitahu sakata me ruwa sai da yace ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri yayi shiru daidai wannan gurin mun ji mun kiyaye mun gane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da fadin sa za mu karanta hadisi da tunda inda yayi matsala sai mu fara kan shi insha Allah dan mu kai karyan baji yace hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umayr an Warraq katib al-Mughira bin Shu'ba qala كتب معاوية إلى مغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وأن قيل وقال أن كتبوا لك عبد الملك بن عمير أن وراد يقولون بس أنا كريش وراد سيتشيكم كاتب المغيرة shine mai rubutu ga Mughira ibn Shu'ba a daidai lokacin da yake gwamnatin musulunci kala sai yace kataba Muawiya ila Mughira Muawiya ya rubuta takarda a matsayin shi kuma shugaban kasa na musulmi zuwa ga Mughira gwamnatin shi uktub ilayya bima sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rubuto min duk abin da ka ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala warad shi ma rubutun Mughira da yake cewa fa amla alayya sai ya min shifta yana faɗa kenan shi yana rubutawa wa katabtu bi yadayya na rubuta da hannaye na ni na rubuta da hannuna mana Mughira yana faɗar abin da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sai ce inni sami'tuhu ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanha an kasaratu su'ali yana hana yawan tambaya tambaya ta kure tambaya ta ba gaira ba dalili tambaya ba ta neman sani ba ko ta neman ilimi kawai jaribar dan tambayar nan sai masa dan jarida ko dan wane ne ko wannan yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa wata kila daga cikin hikimar hadisi na farko da muka wuce da aka tambaya a birni a ayyul amali ahabbu ila Allah aka ce masa as-salatu ala waqtiha thumma ayyu birrul walidaini thumma ayyu as-salatu ala waqtiha ko sai jihadu fi sabilillah sai shiru sai ce wala wittazatuhu da zalin da na ne bai kara mun da ya kara mu amma me ya hana yawan tambayar ita kanta ba a so a cikin addinin musulunci kuma da kansa Allah ya faɗa la tasalu an ashiya ko da na tambaya waɗansu abubuwa kuke shiru haka wasu abubuwa in kabila lakum in an bayyana muku amsoshi da su uku za su dame ku wannan lokaci ne suka rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya menene kaza ce kaza ne menene kaza kaza ne manzon Allah da suka kora tambayar sai durkusa ga babo sai ce na rantsa da Allah duk abin da kuka tambaye ni sai na amsa muku rantsa ya baci duk abin da kuka tambaya sai na rantsa da Allah sai na amsa muku wani mutum bai gane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsa ne ya baci sai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baba na ya mutu ya sunan sai ce sunan sa kaza yana ina ce yana wutar jahannama kai ke kenan aiko ba ta yake buku to yi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi sai la tasalu an ashiya in tubu la lakum tasu kai aure ka aure yarinya kuna zaune kai kara goma menan ka na koma ka tambaya wace wanne ce lokacin tana primary me kai lokacin tana secondary kai kasan zaka taro mata kenan ko da ko wasu abubuwan sun wuce babu amfani a tambaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan tambaya wa ida'atul mal da wulakantar da dukiya ko zarta dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da yafi amsa sunan dukiya shine zinari da azurfa to banda zinari da azurfa duk abin da yake da kima a ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a wulakantar da shi wannan naira ce a kudin Najeriya dala ce a kwazayin kudin duniya yanzu ko euro ne ko sterling pound ko amfani gonar ta in dai wannan abin yana da kima yana da daraja fa kashe wasu abubuwan mai to in yana da kima yana da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ko a wulakantar da shi kana da naira miliyan 30 babu zai ji ka ji dadi babu zai ji ka more rayuwarka amma nan miliyan 30 din gaba ɗaya suka karka zuba ta kai gida nan miliyan 29 kamar da miliyan 10 kina san gida ba sai zaman to maka matsala ce in kai wannan akwai wulakantar dukiya ce ya samu a wayar lokacin da ya fanta mai gida Abu Zarin ya taso daga wata jiha zuwa wata jiha a kafa kaza ce wallahi wannan gidan da ka fanta ma babu da ji masha Allah inda kudin ka kai ka tara na halaliyar ka kai sai wallahi ka walaka da dukiya ka bata lokacin in ko da kudin mu na bai turba da ka dauka kai wannan gidan yace wallahi sai ka amsa a gaban Allah madaukakin sarki wannan kuma yake fitar shi a gabanin mu dole aka tace sai yayi kasan mai shi ko sai ya yi kira da kowanne a garin sai ya je Abuja ya tsaya sai ya je kaza ya tsaya ke ba atul mal wala kan ta dubi Allah madaukakin sarki ya hana kana da albashi naira 50 dubu 60 in zaka yi aiki kace sai kai na 40 akwai ba atul mal a ciki akwai wala kan ta dubi mutanen garin ku suna riga ta 10,000 ta dika kai ba shigo cikin riga ta 10,000 kace kai ba zaka sa ba sai ta 40 sai ta 50 wata da zaka yi fa'a cikin libasu shukura tufafi da ake na neman shahara dan burgi aka fitar da zakato kuma din me yasa tufafi na neman shahara na bukatar ta to shi kuma akwai alƙawarin sai ya shiga wuta da wannan rigar da yake samu to shi yasa a tsarin addinin musulunci babu wulakantar da dukiya ba ta zartar da dukiya Allah madaukakin sarki ya bada dama a ci ya bada dama a sha ya bada damar a ta amma ka auce gona da iri wa kulu wa shirabu wala tusrifu a ci a sha amma kar a wuce gora da iri inna allaha la yuhibbul musrifin Allah baya son mabarata a cikin dukiya yace to manzon Allah ya hana so zarta dukiya wa an qila wa qala ya kuma hana cewa an ce cewa an ce labarin da yake faruwa a yanzu ai na ji ma fa an cewa za ni wannan abun ba kudi suke na dan ce Allah ya kudin rance yayi na ga an ce ai kudin ma tun baban sa ne da ya wata ko wannan naji an ce kaza naji an ce kaza an kila wa qala duk abin da babu tabbas an hana a fade shi dona daga cikin rubutu hali dukkan kokokun karna Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye da haka wannan shine hadisi na karshe da zamu kwana a kan shi insha Allah ta'ala lokaci na gaba sai mu tashi babu da ana Allah malla ana walidayhi Allah ya tsine wa duk mutumin da ya dawo aka tsine wa mahaifinshi Allah ya tsare mu kafin mu karanta tambaya wannan satin mun dan tattauna akan abubuwan da suka shafi akan abubuwan da suka shafi riba kuma yan uwa sun yi tambaya kamar akan abin da ya shafi rikicin waya ko matsika na waya ko da kuma irin tiniki na mota wani ya tambaye ni za a kawo wata mota ta dan saka wani kuma zai kawo gredi ana so a yi canji to me matsayin wannan canjin riba tana shiga ciki ko ba ta shiga ciki to sai bayan nan an zo tambaye na tafi kuma sai na turo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suka ce fa kan yi ne umda akan riba abubuwa guda shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa az-zahabu bi-zahabi wal-waraqi bil-waraqi sai yace masalan bi mithlin sawa'an bi sawa'i sai yace al-burru wal burri wash-sha'iru bi sha'iri wat-tamru bi tamri wal milhu bil milhi dinari azifa da bur da sha'ir nau'i ne na alkama sai yace da dabino da gishiri in dai za a yi cinikin su wannan sai sun zamanto daidai da daidai hannu da hannu wannan mai kyau ne da mara kyau gyararre ne da ba gyararre ba in dai za a yi tilikin su sai sun zama to daidai da daidai in suka saba ruba tana shiga ciki to Amiru Fanani a cikin sulhul sanan sai yake ta jin malamai sun ittifaki wannan abubuwan shida idan ya saba ruba tana shiga ciki galibin malamai sun tafi cewa duk abin da yake a daukar sunan abinci kamar haka da muka ba da misali su dawa su waye to suna shiga garkashin ash-shahiru bi sha'il kuma idan ya saba ruba tana shiga ciki amma banda waɗannan abubuwan da aka faɗa to mutane su yi tiniki daidai gwargwadon abin da ya saba da haka kenan a waya wallahu ta'ala alam zai wahala a ce matsala ta riba ta shiga ciki mota canjin gredi da ba gredi ba wannan matsala ta riba ba ta shiga ciki da sauran abubuwa shi da ne hasken da nake zan kara insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace akwai takardu guda biyu an rawaito an rubuto na'am mun yi karatun hadisi ko wala lalle yara kanana suna damun mutane da tsalle-tsalle da kida da gudu da wasa a harabar masallaci lokacin wannan karatu ƴan su da Allah su yi kokari su ke rike su a ke karantar da su ya kamata su ke hakuri su ke zama a cikin masallaci da izinin Allah dai ba za mu hana su zuwa ba amma dai ƴan su ke kokari suna hana su abubuwan da za su takura al'umma a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa yara suna ta zuwa wani lokaci idan ya sujjada ya nuna danne kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi da aka danne kan manzon Allah yayi shiru yayi shiru ya sujjada kai shiru kai tsau to da yake me yake faruwa da ya dago sai ga jikanyar manzon Allah sai ta hau kanka take wasa sai ga ba zai iya dagowa ba dan kada ya kukaran ta ya faci sai hakuri idan ta gama wasan ha dago daga sujjada haka mutane kuma suke hakuri a cikin masallaci da wani lokaci sai na kai shigo masallaci da riyar in tsawai ta sallah in yi karatu amma sai in ji yaro ya tsalla kuka a baya sai na rage sallar da in sauƙaƙa wa mahaifiyarsa a yi sauri a ƙare sallar da Allah ya ranna ta da aka ce a su guje-guje da tsare tsalle ya iyaye su yi kokari su yi kontrol a yansu yadda za su iya idan baba ne ya zo da shi ya ajiye shi a kusa da shi sai ke kula da abin da yake yi in baba sai ta zo ta kula da shi amma dai kar a yi kokarin hanawa insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace malam muna son ƙarin bayani akan qaulu zur da kuma shahadatu zur duk magana da kera ta aka yi aka faɗe ta ita ce kaulu zur duk shi da baka san hawa baka san sauka ba ka ba da ita wannan ita ce shahada ta zur ina ga abin zai fito fili ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.